Manunia.
Kuma yanzu ga wayannan makaman su riga sun fara shigowa saboda haka sun canja salo bisa umarnin shugaban kasa Muhammadu Buhari.
Tunda za a shiga maganar zabe mun tattauna akan irin harin da aka kai mabokin aikin mu a jihar Anambra za a dauki mataki akai.
Miliyoyin wasu daga cikin ƴan majalisar dattijan tarayyar Najeriya kiran jim kadan bayan tashi daga wani taron tattauna batutuwan tsaro. Shi kuwa tsohon shugaban inshoran lafiya a tarayyar Najeriya ga yau duniya yake cewa mafi akasarin abubuwan da ke faruwa a Najeriya fa shugaban kasa Buhari bai san me ke faruwa ba, koda ko ƴan Najeriya na ganin abun baro.
To ai ba ni na tada mishi da hankali ba, in tsayawa kan gaskiya shine tashin hankali alhamdulillah. Gaskiyar magana shine shugaban kasa bai ma san abin da ake ba.
Game da maganar shirin shimfidar shiga fagen zabe, kuwa wani mai ta'alikin siyasa ne yace idan talaka Najeriya bai sauya salo ba to koma me ya faru shi ya jawo kanshi a wannan karo.
Kowa ya kamata ya ji tsoron Allah, mu san ina muka fito, ina zamu je don a samu waraka daga cikin halin tsaro, rashin tattalin arziki da matsalolin da ke damun Najeriya.
Shi kuwa shugaban wata jam'iyyar adawa a tarayyar Najeriya cewa yayi duk da irin matakan da hukumar zaben tarayyar Najeriya ta dauka na magance muzuran murgudin magudin zabe fa akwai wata matsala da yake ganin ya kamata ƴan Najeriya su hararo.
Yana da gaskiya da yace zai iya hana magudi a zaben da zai zo, duk wanda bai da al'umma yanzu akwai matsala, amma kuma wannan ma akwai illarsa.
Wadannan faso mun ta umuka tabo cikin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da kuka ce yana ƙara samun tauraro. Shiri na 83 cikin jerin shirin manuniya idan aka dauko kididdiga daga lokacin da sashen Hausa na muryar Amurka ya kirkiro. Mai yuwa kirkirar kuma amma ta sauke sabon salon sassake saiwar sukurkucewar tsaro ce ta sa ƴan masarjin tare Najeriya suka kira wani taro. Har ma mataimakin gagaraba dauna masarjin tare Najeriya da wakilci shugaban majalisar dattijan tarayyar Najeriya a wurin wannan taro, Sanata Aliyu Sabi Abdullahi na sanar da duniya cewa an samu ci gaba a bangaren tsaron a wannan karo.
Bita aka zoye na wancan meeting da aka yi da duk shugabannin rundunar sojoji, chief of defense staff, chief of army staff, chief of air staff, chief of naval staff.
Ban gan su ba yanzu.
Sun riga sun wuce mana, ƙasa na neman tsaro, ai ba wasa.
To distinguished wani bayanai suka yi muku ne domin muna ganin harkar rashin tsaro sai ƙara ta'azzara yake.
A'a, haba ke kuma.
Kai kashi an tare abokin aikin ka.
Ai wannan guda ɗaya ba shine ya nuna tazaran shi ba mana. Ai adalci ma mutane.
Kuma rayukan da aka rasa.
A'a, ai dakarun nan suna iya kokarin su. Kamata yi mu la'akari cewa da suwa suke wannan fafatukar. Akwai dan Najeriya yanzu ga wanda zai iya hito kai tsaye ya ce ya san inda mutanen nan suke zaune? In har ya ce ya sani to shi ma yana cikin su. Yakin sukuru ake yi. Kuma yanzu ga wayannan makaman sun riga sun fara shigowa saboda haka sun canja salo bisa umarnin shugaban kasa Muhammadu Buhari. A shirye suke da sabon makamai da suka samu da sauran abubuwa da suka samu su shiga su iya kokarin su. Kuma ni mai magana Sanato Aliyu Sabi Abdullahi, mutanen yankina sun tabbatar mini cewa lallai an samu soyi daga yanayin da suke ciki a da.
Shi ma dai shugaban kwamitin da ke kula da harkokin ƴan sanda na masarjan tarayyar Najeriya, Sanata Halir Dauda Jika na jihar Bauchi, jirge jawabin jan hankalin ƴan ƙasa a kan taron da ya ce dole ne a tattauna maganar tsaro tun daga zaɓe nan ya gangaro.
Tunda muna shirye-shiryen shiga lokacin zaɓe a ƙasar nan, so dole mu ji cigaban da aka samu.
Me ya cigaban da suka bayyana maka cewa an samu?
An ɗan samu rage-ragen hare-hare da garkuwa da mutane ake yi musamman a nan arewa ta yamma da kuma arewa maso gabas. Insha Allah muna sa ran nan ba da dadewa ba za a sake samun cigaba.
Me ke faruwa da kayan tsaro da aka sassaya da ba a amfani da su?
To ai kamar yadda na gaya miki, duk wani mai ruwa da tsaki a cikin harkan yana cikin wannan zauren taro da aka yi, wanda kin san cewa abubuwan harkan tsaro ba dukkan abun da aka tattauna bane zan zo in faɗe su a fili.
Kullum aka tuntube ku sai ku ce ba a maganar tsaro a fili.
Wallahi ba, tunda za a shiga maganar zabe mun tattauna kan irin harin da aka kai mabo muke aikin mu a jihar Anambra za a dauki mataki akai wanda sun tabbatar musu cewa ba za su iya hana gwamnati ta gudanar da harkokin ta ba.
Mai sauraro, ko ka tuna harkallar hayyacewar junan da aka dinga samu a lokacin Farfesa Usman Yusuf na shugaban hukumar inshoran lafiyar da aka ce ya karta layi ne akan cewa babu wanda ya isa ya ci koda taro? Shirin manuniya ya nemi jin ta bakin tsohon shugaban hukumar inshoran lafiyar Farfesa Usman Yusuf akan rikicin da aka yi a wancan lokaci tsakanin shi da ministan da suke ganin kamar da hannun shi ya bambaro.
Ni gaskiya wallahi zan mashi abin nan, ni ban taba ganin shi ba kafin ya bani wannan aiki, saboda haka wai ba ya kawo ni bane, bani dan kazan inde wanda ga ganin shi ba.
To amma wai kai sunanka?
Ni wanda gaba kuma ba nan nake ba, kuma ban dauki kowa ya bani wannan aiki ba. Ni da na san wannan aiki da haka yake, ni zai kai ni ma asa. Ni na je yi wannan aiki daga ba da gaske suke ba. Kaga ne Allah ya kata.
Eh to ai abin da yasa mutane a lokacin sun dinga mamakin cewa ya za a ce kai kana aiki a wata hukuma amma ka tayawa da ministan ka hankali wanda ake ganin wani bakon abu ne.
To ai ni ba ni na tada mishi da hankali ba. In tsayawa kan gaskiya shine tashin hankali alhamdulillah. Me ka ni ba na so bane wani tarar kudi ko in gida gida ko in bai ban bukata wannan alhamdulillah. Wato in kana cikin gwamnati ba ka iya magana. To Allah ya mani wannan abin nan cewa ya fidda ni daga wannan kazanta wanda shi yasa zan ya magana. Sanda wannan hukuma da nake ciki kudin da ke wurin tafi yawancin jihohi abinda kawai ake so a yi sata.
Hujjojin da ka fito da su na farkon nan an ce sun girgiza shugaban kasa Muhammadu Buhari, shi yasa ya goya maka baya minista yana gefe.
Wallahi da gaskiyar magana shine shugaban kasa bai ma san abinda ake yi ba gaskiya.
Ban gane ba.
To NHIS kai kalilan ce cikin duk matsalolin da ke kan shugaban kasa.
Game da maganar zaben shekara mai zuwa, kowa ɗaya daga cikin masu talikin abubuwan da kan kai komo Malam Umar Yahaya Zariyan da aka sani na Gwandune ya jawo hankalin talakawan da ya ce su yi hankali da 'yan siyasan da kwanan nan za su ga sun fara bin su kwararru-kwararru.
Talakawa da kansu su ne ke da wukan yanka. Su ne suke da fada aji. Duk wanda kuke gani manyan nan suna da cika da batsewa, sun taba kaza, su ne tsofaffin kaza da kaza, ku kyale su. Baka samun mutum ɗaya daga cikin su zuwa 3, 4, 5 wanda za su fito su jefa maka ƙura ranan zabe. So mu dai talakawan ƴan uwana su ne waɗanda suke da alhakin da taminin waje zama shugabansu a matakin shugabancin ƙasa, gononi, sanatoci da ainihin 'yan majalisar wakilai da sauran mukamai. Kowa ya kamata ya ji tsoron Allah. Mu san ina muka fito, ina za mu je don a samu waraka daga cikin halin tsaro, rashin tattalin arziki da matsalolin da ke damun Najeriya.
Umar, da a arewan nan an san mu da siyasa ba da gaba ba. To waye aka yi muka tsinci kanmu ne a siyasar gaba a yanzu?
Kamar yadda na faɗa miki shine yanzu dukkanmu ya kamata mu zama masu hankali, masu la'akari da abin da ya faru shekaran jiya da jiya da me yake ciki, sannan kuma a daura damuran abin da ake sa ran ya faru gobe.
Game da alƙawarin toshe ramin rungumo rigimar runto da rimbarin ba a lokacin zaben da hukumar zabe ta yi wa 'yan Najeriya, kowa shugaban jam'iyyar adawa ta SDP Alhaji Shehu Musa gaban ne ya ce shi har yanzu akwai wani abu da yake tsoro.
Ita biba za ta ɗauki yatsarka ko kuma ta ɗauki hoton fuskanka, ya tabbata cewa an maka accreditation a turanci wanda zaka je kai zabe. Sannan in ba a maka wannan tantancewa ko ta yatsarka ko ta fuskarka, ba za ka iya zabe ba. Sannan doka ta ce mutukar waɗanda aka musu wannan tantancewa a wannan polling unit din, in zaben da ya fito ya fi yawan waɗanda aka tantance su, wannan zaben ya zama rushasshe a cikin tsarin doka da ake ciki. So wannan zai iya hana maguɗi. Na biyu, ya kashe sace akwatin zabe. Na uku, ya kashe dongola ƙuri'a. Kaje kawai ka samu paper ka dongola wannan duk ya wuce. So yana da gaskiya da yace zai iya hana maguɗi a zaben da zai zo. Duk wanda bai da al'umma yanzu akwai matsala, amma kuma wannan ma akwai illarsa. Domin in ba a yi kokari an hana sayan ƙuri'a ba a Najeriya, to duk abin da suke zai zama aikin banza. Waɗanda suke da zuciya mara kyau na damfara za su yi amfani da dukiyansu su tabbatar da cewa sun samu agent wanda za su ba kuɗi, saboda haka duk wanda zai zo zai yi zaɓe za su tabbatar da cewa sun san yadda suka yi suka ɗan ba shi kuɗi ya zaɓe su yadda suke so. So babban matsalan dole su tabbatar da cewa sun kawo dokokin da ba za su bari a sayi zaɓe ba.
To duka iyaka batutuwan da zamu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya. Sai dai kafin mu sallama, sai mun san murnar dukkanin masu dafifin dafe mu dafin yiko cewa kwanakin su fa ƙara ƙarewa suke kullun kwana musamman ma da ganin ga zabe nan ya gangaro domin kuwa daga juma'a nan saura kwanaki 255 ne ga dukkanin masu muguran matsi mu dafin yikon su yi sallamar sakin kuɗin da suke ganin sun dafe domin dama kujeru ne da ake kallon su a matsayin na aro kuma madadin dukkanin wanda sukan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da Maman Manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da daga ciki ne mukan samu abin da mukan dan bambaro ni Isa Lawli Kara da na shirya na gabatar nake cewa sai kuma ni mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na Manuniya.